bindika da hukumar sadarwa ta kasa ta yi ya nuna cewa mutane miliyan 150 ne ke amfani da wayar sada zumunta na zamani a Najeriya, kuma wannan hanya ta sadarwa tana taimakawa tattalin arzikin kasa da kuɗin shiga sama da naira trillion 1 a duk watanni uku. Amma sai gashi bincike da muryar Amurka ta yi ya nuna cewa waɗansu ɓata gari suna kokarin hana kasa ci gaba da samun wannan taimakon kuɗaɗe ta hanyar datsa hanyoyin sadarwa sannan su zuba kuɗaɗen a aljihunsu maimakon aljihun gwamnati. Daya cikin ƴaƴan kwamitin kula da harkokin sadarwa a majalisar dattawa, Sanata Muhammad Ubali Shitu, ya ce majalisar za ta ɗauka ƙwarin mataki.
Gaskiya ne muna sanar da wannan matsalar da ake samu wanda yana haifar da hasarar kuɗi ga gwamnatin Najeriya, kuma tunanin ja hankalin shi bai chairman na NCC wato Professor Dambata wanda gana da muke a kwamitin shi. Mun tattauna shi mun sanar shi kuma shi ma ya amince akwai wannan matsala, kuma an sa ido a ga yadda za a yi a yi maganin wannan matsala, kuma mun ji hankalin a mai da hankalin ɗaukan matsala kai. Matsalar cyber crimes abubuwa ne mai wahala, gano da shi yana da wahala, amma dai daga bayanan nasa abubuwa ne masu zurfin ilimi, wasu na buƙatar kuma zurfin tunani. To amma dai ya ba mu tabbacin ba da gajeren lokaci ba za a shawo wannan matsala. Haka ma matsalar azumistin kons bakira mutum ake kiran ka ana matallar abubuwa ana cajin kuɗi duk mun yi magana ake kuma amma na alƙawarin za a ɗauki mataki a yi, kuma na fata ba da gajeren lokaci ba za a yi maganin wannan matsala insha Allah.
Sai dai shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta ƙasa Farfesa Umar Garba Ɗanbata ya ce tuni har hukumar ta fara ɗaukar matakan jan kunne da tsawatarwa.
Na san matakin da muka ɗauka na shari'a domin hana faruwa abin, wato mataki ne wanda masu harkar sadarwa kamfanoni sun lura da wannan matakin da aka ɗauka kuma za su kiyaye. Saboda me? Saboda ba za su so ba a ɗau irin matakin da aka ɗauka akan wanda suka yi wannan laifi in an kano sababbin wato kamfanoni masu yin wannan abu. Za mu ɗau mataki a kansu na shari'a kamar yadda muka ɗauka a na baya, kuma wannan mataki mun ɗauka ne na wucin gadi ko a daina ko kuma za mu iya karɓe lasunin ma. Wannan shi ne abin da ake ciki.
To me yasa kai tsaye aka je ga shari'a ba a ɗauki matakin dakatar da su ɗin ko a ja musu kunne a ga ko za su sauya hali ba?
To kamar yadda kika sani ɗaukar mataki na shari'a ana shi ne mataki na ƙarshe, mataki ne na ƙarshe muka ɗauka. Ashe kuwa kafin a je ga wannan mataki akwai wasu abubuwa da aka yi kamar yadda kika lura da kika yi wannan tambaya. An tsawatar, an ce a daina, amma kiransu sun zo an ce mun gane cewa ga fa abin da yake faruwa, ku daina wannan abin. An ba su a rubuce. To saboda haka kuwa tun da yake matakan nan daman wajejen matakai uku ne ko hudu kafin a kai ga wancan mataki na ƙarshe, ashe kin ga wannan hukuma tana da hujja babba da ta ɗau mataki na tsawatarwa na ƙarshe. Idan har wannan abin ba daina yinsa ba, to har yanzu akwai waɗansu matakai kuma da wannan hukuma za ta iya ɗauka domin tabbatar mun cimma burinmu wajen kiyaye dokoki na ƙasa.
Duk da koke-koken da ƙwararru ke yi cewa shugabannin hukumar sadarwa ta ƙasa su sauka daga mukaminsu akan rashin ɗaukar ƙoƙarin mataki, waɗansu na cewa hanyar sadarwar ta zama musu wani fanni na rayuwa da ba za su iya kushewa ba.
Sunana Muhammad Ahmed, ina aiki da kamfanin New Age Network. Wato ya zama kaman inda mutum zai ci abinci haka wayar salula ya zama a gare ni yanzu. Don wani lokaci ma ko da ba ka ci a waya sai ji kaman ban da lafiya. Tashi ku waya ta zama kaman rayuwar mutum. Mun bature ya kama da shi kuma ya mun riga mun karɓe shi, to sai kuma shiga rayuwar mu ma wanda ma har za ka iya ma ba za ka iya ba ka iya ba ta da shi ba.
Sunana Malama Zainab Usman. A gaskiya kan wayar sadarwa din nan ni a wuri na kan ta ƙarfafa zumunci tsakanina da mutane. Yan uwa ne, abokanan arziki ne, ƴaƴanka ne, duk ka ga wanda kake son ka yi magana ko kuma wani abu ya taso wannan wayar a cikin ɗakinka sai ka ga ka yi magana da mutane dubbai, mutane ma wanda suke nisa da kai, wanda wani ma sai ka shiga jirgin sama. To a sawwaƙe komai za ka same shi. A ni dai a wuri na dai gaskiya alhamdulillah.
A halin yanzu dai hukumar tattara haraji ta ƙasa wato FIRS ta bakin jami'i Wahab Badamasi da wasu manyan kamfanonin sadarwa irin su Airtel da Nine Mobile sun ce sun yadda za su yi wa ƙasa bayani, amma sai na rubuto musu wasiƙa ta neman izinin magana da su a nan gaba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.